الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان متى عشرين بيرغ وتنشدا شكرا تدبو إياد تريهدو da 38 hijriya wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 15 a cikin wannan littafi mai albarka na al-fusul fi sirati rasul na imam ibnu kasir rahimahullahu ta'ala idan za ku yi tunawa muna magana ne akan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam darasi ne biyu kenan a cikin hijirar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a satin da ya gabata mun tsaya ne daidai gabar da aka ce wa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dalika bi khaymati ummi ma'badin fa qala indaha ورأت من آيات نبوته من الشاة وهل بها وهل بها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بحر الأقول صلى الله عليه وسلم أتشين هنير من ذنب الله صلى الله عليه وسلم ديك تفي هذه جي مدينة يا بيا توت نوريد أكي تشيرشي خيمته أمي معبد wata mata ce za mu zo mu karanta wani abu kadan akan ta nan gaba kadan insha Allah wata dattijuwar mata ne manzon Allah ya biya ta wurin ta malamai suna cewa saboda ma tsufanta ma ba ta da bukatun mata sa wani hijabi da shamaki tsakanin ta da masu zuwa wajen ta annabi ya zo wajen ta suna da ƴan dabbobin su da ita da mijinta yana fita yaje ya musu kiwo dabbobin suna cikin yunwa saboda rashin wadataccen abinci kuma annabi ya tsaya a wajen su wato ya buƙaci a bashi nono da zai sha na awakin da suke da shi suka koka cewa babu wannan nonon har ma dai abin da ya faru wanda zamu zo mu karanta ta tazan masa nonon mai yawa a lokacin shekara ce da ake cikin fari ƙware da gaske abubuwan da suka faru ya wuce hankali abubuwa ne na ban mamaki matuƙa Allah ya nuna mata ayoyi wato da mu'ujizojin annabi alaihi salatu wassalam malaman hadisi suka ce kissar nan ta ummu ma'bad kissa ce ingantacciya imam ibnu kasir ya kawo ta a cikin al-bidaya wan nihaya su Hafiz Ibn Hajar duk sun yi magana a kanta da sauran malamai na musulunci na hadisi sun yi magana kuma sun inganta ta Ibn Sa'ad ya ruwaito ta a cikin At-Tabaqat Imam al-Bukhari ya ruwaito ta a cikin At-Tarikh al-Kabir da Imam al-Hakim da Imam Ibn Adi a cikin littafinsa al-Kamil duk sun ruwaito ta hanyar Bishr ibn Muhammad ibn Abban as-Sukkari daga Abdul Malik ibn Wahab al-Muzhiji daga Al-Hur ibn Sayyah daga Abi Ma'bad har suka dai kawo kisan bi dolewa wanda zamu zo mu karanta ta insha Allah sai yace faslul dukhulu sallallahu alaihi wasallam al-Madina labarin yanda annabi ya shiga madina imam ibn kasir yace wa qad kana balagha al-ansar makhrajuhu min makkah wa qasduhu iyyahu mutanen madina labari ya zo musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka sannan kuma ya nufaci su zuwa madina kowace rana sukan fito fa kulli yawmin fa kanu kulli yawmin yakhrujuna min al-ila al-harrati yantadhirunahu falamma kana yawm al-ithnayn al-thani ashar min rabi' al-awwal ala ra's 13 sana min nubuwwatihi sallallahu alayhi wasallam وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم وكان أول من بصر به رجلا أي رجل من اليهود وكان على سطح أطمة فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتهية النبوة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمة وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه ولما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يذلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب شجر النبي مدينة عند أبو يفارشيني kamar yadda muka faɗa labari ya zo mutanen Madina cewa annabi ya baro Makka ya nufaci Madina daga jin labarin ya fito din nan kullun garin Allah in ya waye sai sun fito wani wuri da ake ce da shi Al-Harra wani wuri ne a Madina yana da duwatsu bakaken duwatsu masu tarin yawa anan suke zuwa su hadu su hau suna ta leƙawa suna dubowa ko za su hango alamar yana tafowa suna jiran sa so babu waya ba Allah ta na a san aina yake yanzu lissafi ne kirgado kawai yake wannan yana nuna mana irin kaunar da mutanen Madina suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu tun da ya tafi kullun sai sun fita tun da safi sai sun yi ni sun ga bai zo ba sai su koma gida yayin da Allah ya kawo ranar litinin asani ashar min rabi'il awwal 12 ga watan rabi'il awwal shekara 13 sana kenan min annubuwa a lokacin yana da shekara 13 daga turo shi daga a matsayin annabi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu wafahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina shaddad duha lokacin da hantsi yayi hantsi ya fara zafi sai ga annabi ya zo ya shigo Madina kenan idan an tambaye ka yaushe annabi ya shigo Madina sai ka ce ya shigo ne da hantsi lokacin rana ta fara zafi wa kana qad kharaja al ansar yawma idin mutanen Madina sun fito daban a wannan rana suna ainihin wato taryan shi annabi din sallallahu alaihi wasallam shikenan lokacin da suka jira suka ga bai zo ba sai suka koma gida kuma falamma tala alaihim raja'u ila buyutihim wa kana awwala man basura bihi rajulun min al-yahud abun mamaki mutum na farko da ya fara hango annabi ya shigo Madina ba yahudi ne kenan wannan ya nuna taryansa da ake yi din ba musulmi ne kadai ba har da yahudawa ka duba mana abun mamaki wani mutum ne cikin mutanen Madina shi ma shi yana leƙowa ya gani wa kana ala sathi atamatin a lokacin ya hau kan wato wani tudu ko ka ce wata katanga al-atama ana cewa al-utum kuma ana cewa al-atam guri da yake tudu ne gini ne haka sama gine-ginen Madina kamar irin katangunsu kenan fanada bi ala sautihi ya bani qaila sai ya kira da sauti madaukaki yace ya bani qaila qaila din sunan wata mace ne cikin kakannin wato mutanen Madina din kamar ya ku jikokin wance sai ya kira sunan kakar mutanen Madina din ita ce Qaila sai ya ce هذا جدكم الذي تنتظرون قاعينهم وتربوه شيني الجد الجد شيني ربو ما تعيبا الجد نكاكابا يوا قابا بنا بندك كيجرا دان على عربتي أكن تيدا الجد الحظ الجد السعادة دك أنا فسر الجد لشي أنقانيكو كما يد أنا فسر الجد مادا الغنى قاربانكو قاكسانكو ga dukiyarku ga arzikin da Allah ya muku wanda kuke jira yazo tunda shi ba yahudi ne sai ce tantaziruna ku kuke jira amma shi ma ya dalle ko ya gani fa kharaja al-ansaru fi silahim suna jin wannan magana ba Allah sai mutanen madina suka fita da makaman su silah weapons makamai saboda a lokacin ana zaman tsoro kuma a ce annabi zai shigo kar yahuda su salakan da shi sai suka fita a shirye saboda bakon su ne zai zo dole su bashi kariya suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tare shi wa hayyahu bi tahiyatin nubuwa suka yi taimasa gaisuwa irin na annabta kun ga dai gaisuwa annabi ta aita da banci ko ba ka bane akwai girmamawa akwai kalma mai matsayi da za su ga musu ya nabi Allah ya rasulullah marhaban bika wanzan Allah yana zuwa wa nazala sallallahu alaihi wasallam bi qubain ala kulthum ibn al-hadam yana zuwa a qubai sauka a wurin wani mutum da ke ci shi kulthum ibn al-hadam wasu suka ce a wajen sa'd ibn khaisama ne ko wancan ko wannan a quba yanzu bai karasa madina ba a quba ya tsaya uban nan wuri ne ka iya cewa yanzu unguwa ne kafin ka shigo makka din kafin ai sorry kafin ka shiga madina tanan ya shigo kenan ashe zaman da zai yi din zai assasa wani masallaci ne na al'iri waja'al muslimuna yusallimuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musulmi suke ta zuwa dai bayan dai suna yi wa annabi sallama suna yi wa annabi sallama kaga ashe wannan ita ce gaisuwar musulmi gaisuwar kuma yan aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam sallama suke ce masa ba barka da yamma ba ba haka suke yi ba sallama assalamu alaikum babu kuma durkuso ba kwanciya ba rusanawa saboda bai koya musu wannan tarbiyyar ba mu ne anan al'adar mu in zaka gaida wani wai sai ka durkusa wanda wannan ba addini bane ba maguzanci ne kuma ya kamata mutane su guje shi su kaurace masa ba wanda ake in za a gaishe shi ake sunkuyawa a nade wata gaba in ba Allah ba shine in an zo za a yi sallah Allahu akbar ke masa ruku'i a sunkuya a dago a wuce har a yi sujjada aka bugo shi amma wani dan adam bai halatta ba wani da zaka gaishe shi ka sunkuya masa ko ka durkusa masa ba ai in dai a addini ne sai dai al'ada to ya kamata a yi kokari a kiyaye a gyara assalamu alaikum assalamu alaikum kuma wannan mutumin komin girman sa komin matsayin sa dan na jin ba wanda ya kai annabi daraja da matsayi to ba wanda ya taba zuwa zai gaishe shi ya durkusa masa sallama suke yi miƙa musu hannu sai musama haka aka yi haka yi gaisa da kowa da kowa da yara da manya sai ya kamata mu kokari mu gyara wannan kuskuren a cikin al'adunmu da mu'amalolinmu tun daga gidajenmu da 'ya'yanmu suka zo suna ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sauka wajen wannan bawan Allah wa aksaruhum lam yarahu ba'du da yawan su ba su taba ganin annabi da yawan su ba san shi ba imam ibn kasir yace wa kana ba'dhum aw aksaruhum yadhunnu abubakar da yawa daga cikin su wani bangare daga cikin su ma sun dauka sayyidina abubakar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likasar shaybihi saboda sun ga yana da furfura da yawa sayyidina abubakar yana da furfura da yawa har ya fi annabi ma furfura a lokacin an tsufa an tafi an gaji Allahu akbar shi duka yan shekaru ne za su yi ba masu yawa ba shi ma annabi ma duka zaman da zai bi dole shekara 10 ma a garin ma za a tafi a koma gidan asali falam mashtadda al-har suka yi ta zuwa ana ta gaida sai na Abubakar shi kuma Allah yana zuwa to san shi ba shi din annabi mai ce ni ne manzon Allah ba fa da ya ga ana ta gaida Abubakar ina kallon su shi kuma sayyidina Abubakar bai ce gai can ba saboda security purpose yanayi bari su gama ganin mutanen tukunna dukan su ne suke zuwa su gaishe shi duk musulmi ne ko ba musulmi bane misali to sai Allah ya kawo rana ta yi tsanani a lokacin suna zaune ne a wuri sai rana ta zo zafi kawai sai ga an ga sayyidina Abubakar ya tashi ya miƙe yuzallilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawai ya samu tsumma kawai sai yau annabi inuwa haka shi din rana yana dukan su kuma annabi mai inuwa suna ga suka ce a shi kun ga wancan ne annabi to sai aka dawo ana ta gaida annabi kuma shi kuma yana rike yana masa inuwa ku duba yanda annabi yake ku duba yanda Abubakar yake girmama wannan Allah yanda yake san annabi yanda yake kaunar manzon Allah ku duba matsayi inna sayyidina Abubakar duba shekarunsa fa dattijo ne har da furfura amma ya daga yana yau annabi mai inuwa ku tuno tun hidimar da ya tayi masa ana hijiran ana tahowa hijiran duk duniya ba wanda yau manzon Allah hidima irin Abubakar babu shi ba ai wannan mutum ba shi sa annabi ya ce yana son sa kwarai ko an tambaye shi wa ka fi so ya ce Abubakar wata ran aka bata Abubakar din rai ya ce yanzu ba za ku banni da ni da Abubakar dina ba Umar ne ya bata masa ya ce hal antum tariku li sahibi yanzu ba za ku bar min sahibi na ba mutumin da nazo kowa ya hana ni dukiyarsa shi ya diba ya bani aka kaurace min shi ya karbe ni mutumin da dayawa dukka baki dayan ku diya riga ku musulunta tun farkon annabta tare da shi ake gogawa to shi mai mutunci dama yana tsara mutuncin wanda suke tare da shi akwai wanda za ka kun dade kuna tare da shi yana maka hidima yana kula da kai ko kuna abokantaka to ba a manta da shi dan mutun ya samu wani matsayi bai kamata ya manta wani na kusa da shi ba ko mun talaucin sabuwa ka jawo shi jikinka kai hakuri da shi karka yadda ka nuna masa cewa Allah ya maka wani abin da shi bai yi masa ba ka nuna masa ma ba wani abu bane kai din ba kowa bane kuna nan a tare wannan shine rayuwa amma ga mai hankali da ya san rayuwar saboda wannan abun duniyar da kake gani wata rana sai ka zo ka neme shi ka rasa ka nema ka rasa da ku kuke komai abubuwan da suka fi karfin ka zamani zai zo yanayi ya juya abinda ka fi karfin sa ya zo ya fi karfin ka kana kallo mun sha gaya muku wani bawan Allah a wani gari a wata unguwa mai hali ne shi yake raba mutane abinci a masallaci buhuna ta ba mutane ana raba musu sai da aka zo aka wayi gari da rayuwa ta juya idan ramadana ya zo ana dan rabo sai ya zo ya samu ladanin masallacin a boye ya ce da Allah ka rubuta sunana ga dan buhuna da Allah an zo bayar ba dan zuba mun ka aika mun gida wallahi da shi yake siya da kudin sai yana ba mutane ko bai daina zuwa masallacin ba ya yadda wancan abin duniya ne ya kubuce masa amma wannan lahira bai zai bari ta kubuce mai bai nawa ne da suna da shi suka zama ba su da shi ko mulki suna kan mulki yanzu suka zama ba su da mulki sai da in za su zo wuri sai an tabuga a jarida sai an ta faɗa a rediyo yau fa wani zai zo gari sai ya canja sai an kafin su zo sati guda kafin su zo sai an nuna sobe na hanya duk a lura da shi a kan ran mutum ɗaya sai suka zo suka sauka kuma sai su zo taron ɗaurin aure ma ba a san sun zo ba su je masallacin juma'a su yi sallah ba a san sun zo da ko in dai za su zo ma dole sai an buɗe musu sahu ko liman zai hamun bari sai a ce ka jira bai ƙaruso ba ko lokaci ya yi yanzu ko fa ban zan bazara kenan tun yaushe ma a ta da sallama baya nan ma ba labarin sa duniya kenan in kaga suna maka kana da shi ne ladda zara ka zama baka da shi ba labari ko a gidanka kuwa kar ka dauka wani amuri ko a cikin gidanka ko yayanka sai dai in sun samu tarbiya ta mutunci da addini amma wanda ya gina gidansa akan duniya da san duniya zai sha mamaki za su yi ta girmama ka su yi ta maka hidima saboda kana da shi musamman mata da zaran suka ga abin yayi kar to za ka gani umarni ma an ka bayar ba lallai bane a karba su ma yaranka su yi ta jin haushinka saboda ba ka bayarwa hadhihi hiya dunya adallu min ad-dalil wa ashiquha adallu min ad-dalil aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min ad-dalil Allah kiyaye mu Allah ka ba mu daukaka duniya da lahira amin fa tahaqqaqa an-nasu hina idh rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane a lokacin suka tabbatar da cewa ai manzon Allah din ne wannan yake zaune kenan wannan ta sa suka karkata suka juya suka koma gurin annabi din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka faɗa babban manufa ta yin hijirar annabi din sallallahu alaihi wa sallama shine kafa daula ta musulunci main important wato dalilin da yasa annabi ya tashi daga makka zuwa madina shine ya kafa daula islamiyya wanda da ita ne zai shiga yayin da'awa ya yaki dukkan makiya Allah musulunci ya zama yana numfashi wannan shine babban manufar yayi jihadi saboda Allah ya kori fitina a bayan kasa hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kullahu lillah juyawansa tafiyar sa Madina din nan Allah ne ya umarce shi Nana Aisha take ba da labarin cewa yayin da waɗannan mutane 70 suka zo suka yi wa manzo Allah mubaya'a daga Madina ko sama da haka annabi ya samu kwanciyar hankali kwarai da cewa lalle yana da ƴan uwa a wannan gari na Madina wanda za su taimake shi akan harkar da'awa tunda babban abin da ya dame shi ya zai je kafa da'awar kuma ma yaki za a je za su taimaka masa da tanadi sannan kuma wannan tasa da mutanen Makka suka samu labarin an kawo manzon Allah cappa an yi masa mubaya'a wallahi malam bala'i sai ya tsananta bala'i ya tsananta sosai ga musulmin Makka a wannan lokaci manzon Allah yana jin labari yana gani ba yadda zai suka samu labarin cewa za a fara fita hijira suka ta sa ido akan musulmai suka ta toshe musu hanyoyi suka ta cutar da su har da zagi har da habaici in an hadu a kasuwanni ko an hadu a wajen taro wannan ta sa sauran sahabbai suka kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ku yi hakuri ba mu da hali ba mu da karfi amma wanda yake da iko ya kama hanya tafiya hijira ya koma Madina mu ma muna kimtsawa za mu bar garin nan za mu koma Allah ya nuna mun laqad uritu dar hijratikum ni dai Allah ya nuna mun garin da za ku je ku yi hijira shine Madina duk wanda yake so ya kama hanya ya tafi aka zauna ƴan kwanaki kaɗan ba masu yawa ba sahabban suka fara fita suna cikin farin ciki suna cikin ainihin walwala amma kuma suna fita a boye suna yi wa junansu wasiya to mu yi hakuri mu tafi mu yi hakuri mu tafi annabi dai ya ce shi ma zai tafi amma za mu yi gaba mutum na farko da ya fara zuwa Madina ya hijira shine Abu Salama ibn Abdul Asad kamar yadda muka yi bayani a baya bayan sa Amir ibn Rabi'a tare da matarsa Laila bintu Abi Hasma ita ce mace ta farko Laila bintu Abi Hasma mace ce ta farko awwalu za'inatin qadimat al-Madina sannan sabon manzo Allah suke ta zuwa daidai a boye suka yi ta sauka a gidan mutanen Madina za su zo ba san kowa ba kawai in ka zo gidan musulmi kawai za ka sauka suka karbe su suka taimaka musu Salim Maula Abi Hudhaifa shine limamin da yake yi wa mutane limanci a Quba a wannan wuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka kafin a assasa masallacin kafin manzon Allah ya zo yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada sabai dama su fita tafi hijiran nan Quraisha sai suka yi fushi kuma suka bayyana fushin suka yi tattafka tsiya da rashin mutunci da nuna gaba kwarai da gaske ga ainihin musulmin da suke fita suka nuna ma bara a fita din ba sai dai wanda ya fi karfin su ya fita a boye daga cikin hanyoyin da suka bi su Qurayshawa a wancan lokacin wato na hana mutum ya hijira sai su kokarin raba mutum da matarsa sai ka dauko matar ka za ku tafi sai su kwace matar sai ka tafi ko su rike ka tafriq bainar rajul wa zawjati wani lokacin kuma a kwace maka da a kace za ka tafi sai a ce wannan dan maka ne kai za ka tafi ka tafi bari mu buga misali guda ɗaya da matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Ummu Salama Hind binti Abi Umayya tana bada labari lokacin da suka fita za su yi hijira ita da mijinta Abi Salama ita Ummu Salama mijin kuma Abu Salama amma wannan kafin manzon Allah ya aure ta kenan ko yawa amma mun ce Ummu Salama ne muna lura da abin da ya faru a baya tace yayin da mijina ya shirya ya kimtsa zai tafi Madina ya dora sirji akan raƙuminsa ya durƙusar da raƙumin yace ni ma in zo na hau na hau ya dauko dan mu mai suna Salama Ibnu Abi Salama ya dora mun shi akan cinyata tace sai ya fita bai hau raƙumin ba yana jan raƙumin ni da dan sa muna kan raƙumin muna tafiya sai mazajen Makka Rijalu Bani Al-Mughira Ibn Abdullah Ibn Umar Ibn Makhzum suka ganshi sai suka taso suka yi kansa suka ce to ina zaka je yace zai tafi Madina hijira zai suka ce to kai in dai zaka fita kai ba za mu hana ka ba amma wannan yar ai yar mu ce ka aura to ba za ta tafi ba yaya za mu yi mu barka ka fitar da ita daga garin su kawai za ka je wajen wani dan Muhammadu ya ce ku fita Ummu Salama ta ce ina kallon su suka fizge linzamin raƙumin nan daga hannun mijina suka kwace ni daga hannunsa Banu Abdul Asad suka yi fushi kwarai da gaske ƴan uwansa ne danginsa na jini duk da cewa ba musulmi ba ne suka ji ba daɗi an yi musu wulaƙanci ga ɗan uwansu an raba shi da matarsa to da aka kwace matar to ai akwai ɗanta Salama su kuma danginsa na jini sai suka zo suka ce to shikenan in ku kuma kun rike matar mu kuma ba za mu bar ɗanmu a wajen matar ba ku ba mu ɗan mu kuma za mu tafi da shi tunda kun kwace masa mata to dan ai jininmu ne danginmu ne tunda dan na matan ne to ai jininmu ne mu kuma nan uwanmu ne kuka bari ya ce to mu kuma ku ba mu dan wallahi malam da Banu Al-Mughira da Banu Abdul Asad suka kama wato jayayya waɗancan suka rike yaro su ma nan suka rike yaro suna ja wallahi sai da suka tsinka hannun yaron nan ban suka gutsire yaro karami ma nan sai hannun sai tsinke sai jini sai kuka matan nan tana gani kawai sai take fuka sai hawaye ba su kashe mata da sani ku kun gane ku bayanin su waɗannan kafirai ne suka hana shi ya tafi da matar to tunda ɗan yana cinyarta ba za su fitar da ɗan ba to dangin shi Abu Salama ɗin mijin kuma suka ce kun hana shi tafi da matar to dan kuma idan dan uwan mu ne uban mu dan to dan kuma kai ta jayayya a tsakanin su suka dinka hannun yaron nan Banu Abdul Asad din da suka tafi da shi da gudarren hannun Ummu Salama tace wannan Banul Mughira su suka rike mun hannuna ai suka rike ni a wajen su mijina kuma ya tafi Abu Salama bai tsaya ko ina ba sai Madina dole ya tafi tace ku je ku rike matar Allah zai ba da yadda za a yi tace abin mamaki aka raba tsakanina da mijina aka raba tsakanina da dana duka wannan abin aka yi mun tace haka na zauna a wajen su kullun sai na fito wani wuri da ake ce da shi afta in yi ta kuka tunda safar yamma wala azalu abki hatta umsi da safa take fitowa kawai in ta zo ta zauna a wannan wurin ana wuce ana garin ta to bata isa ta fita ba sun fita karfi tana yin nan za su gani duk garin su ne tace wallahi tunda safan na fara kuka bana dainawa sai yamma ta yi in yunwa ta kore ne mu koma gida kasan kwana nawa ta yi shekara guda shekara cur saboda rashin mutuncin annan nan shekara guda ko kusa da shekara tace wata rana ina kukan nan sai wani daga cikin wato ƴaƴan bakwana ya ganni shi ma din yana cikin Banul Mughira ya ga halin da nake ciki tace sai ya tausaya mu sai ya ce wannan kabilar yanzu ku dan Allah ba za ku saki wannan miskiniyar matar ba ku kyale ta mana shekara guda kullun ta zo tana ta kuka ku ba ku da tausayi ne ku rabu da ita mana kun raba ta da mijinta kun raba ta da danta me haka da yayin musu magana tunda mutum ne babba da cije suka ce ta shikenan ta shike mijinki maza ka manya ki tafi duba nisan Makka da Madina fa awanni suka ce ta tafi ba abun hawa ba komai tace shikenan taji haka matan nan ta shiga daji ita kadai ta kama hanyar ta tafi su Banu Abdul Asad da suka ji labarin an sake ta za ta tafi sai suka ce to ga danki mai gudurren hannu suka hada ta da dan ta karba ta gode aka sama mata raƙumi ta hau tace na rike dana na dora shi akan cinyata tace ban tsaya ko ina ba sai Madinan cinkara ni mijina kawai nake so in je in gani tace a duniya umma mai ahadun min khalqillah tace wallahi ba ko ɗaya mutum in banda ni da dana ba haka muka danna muka ratsa dajin nan ga namun daji ga abun tsoro ga kuma mace ce tace to duk wanda na hadu da shi a hanya sai ya bani sadaka ya bani taimako don in samu guzuri tace haka ne ta amfani da abin da mutane suke ta bani su suna da karamci in an hadu da ita an gama ci ne ina za ki je in je Madina sai su dauki wani abu na guzuri sai su bata tace da shi ne ta guzuri har sai da nazo wani wuri da ake ji shi Tan'im kun san Makka da lokacin karama ne tun tafiya ne mai nisa yanzu amma yanzu Tan'im da zama cikin gari ai ko in ce gefen gari ya haɗe da gine-ginen gari sai da nazo wannan Tan'im sai na haɗu da wani mutum mai suna Usman ibn Talha ibn Abi Talha ku rike sunansa Usman ibn Talha ibn Abi Talha shi ba musulmi bane kawai sai ya ganni yace ila aina ya binti abi umayya ina zaki je tace mijina nake nema ya tafi Madina ya hijira zan bi shi sai ya ce a ba kowa kuma tare da ke ke kadai tace la wallahi illa Allah wa bunayya hada tace wallahi ba kowa sai Allah sai wannan dana wa karami sai shi kuma yace wallahi ni kuma zan bar ki tafi ke kadai ba mu je in raka ki ba musulmi bane ba kawai ganin ta yi a hanya ya rike linzamin raƙumin nata ya yi ta tafiya ya wuce gaba tace a duniya ban taba haduwa da wani mutum a rayuwata mai mutunci mai kirki mai karamci irin Usman ibn Talha ibn Abi Talha ba. Yace idan muka zo, tace idan muka zo inda zamu dan huta ko abun hawan ya huta, tace sai durkusar da raƙumin. In ya sa raƙumin ya durkusa, shi fa da kafa yake tafiya mallam, da kafa. Tace sai durkusar da raƙumin, idan ya durkusar da raƙumin sai ya kau da kansa haka, sai ya tafi can nesa, ba zai ga saukana ba, dan kada ma in ta zo sauka ko ya ga wani abu na jikinta. Duba tarbiya, kuma ba musulmi ba, saboda su sun gina akan cewa kallon matar wani da ba taka ba shiga hakkin mutumin ne. Idan kuma misalin an zo babin shari'a, kuma shiga hakkin Allah ne. So a mutunci ma a kammala ma a kamala, su ba sa sa ido akan matar wani. Ko magana fa bai mata, kawai raƙumin ne ya rike yana tafiya yana tafiya. Amma yanzu mu ku kwatanta shi da tarbiyyar mu, mu musulmin masu sallan masu azumin, mutum yana ganin, kana ganin mutum da iyalinsa, baka mutunta shi kadan kauce masa ba. Wani ma gaisuwa ne ma sai ya zo a cikin mota, haji ya kuna lafiya ya gaji ya sa kansa ba a jikin matar mutum. Ko ana kallon mata ba za a ba su wuri ba, wani ma lokacin ma zai kafa idansa. Akwai wanda Allah ya jarrabe su a rayuwarsu, su kuma suna sha'awar su rinka kallon matan mutane. Duk abinda ka kalla kana tara kanka bala'i ne wallahi. Kuma duk mutum mai kishi ya san ba zai so wani ya sa ido akan matarsa ba, ko bai kamata kai ka sa ido akan matar wani ko irin wani ba. Wannan rayuwar da yake ta maguzanci, ta rashin addini, ta bokon banza, na shirme, na rashin kishi, ya kamata mu yaki wannan abun. Ba daidai bane ba a ga mace tana shiga cikin maza, tana mu'amala da maza kamar namiji, a ga namiji yana alaka da mace, ko ana aiki a office din gwamnati, ko ana baya jin wani abu ma, kuma mata wani ne, tsiraicin wani ne. Qur'ani yace kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. So ya kamata in mun yi karatu mu rinka daukan darasi. Allah ya ce a kame gani, su matan su kame, su ma mazan su kame. Yanzu ba ma kallo ba, wani kokari ma zai yi ya bi ma matar ma sai ya yi alaka da ita. Wa kullu radana li kulli saqitatin laqita, kowane abu da ya fadi, kowane abu da ya fadi akwai mai tsintarsa fa. Kar wani ya ce ai ni mata ta tsohuwa ce, a ai ni ba budurwa ba, a ni ai ba fara bane, ai ni ba baka bace, a ni ba gajeriya ba, ai ni ba, a'a, akwai shedanu kowace irin mace ne ma, akwai wanda kuma su ne ma suke su yi alaka da ita. Yaudara, ha'inci, zamba cikin aminci da rashin mutunci da mutane suke wa iyalan wasu, mutum a bar masa amanar iyali na wani sai ya yi yaudara. Mutum ya rinka alaka da matar wani, ya buga mata waya yana tambayanta yaushe za ta kashe aurenta ya zo ya aure ta. Kwanan nan wata mata take gaya mu, barin karanta muku shi, ya shiga cikin karatu, ya shiga duniya, saboda kusan halin mutane marasa kirki. Mace ce mallam, ta yi aure, ta auri wani mutum ne ma mai addini wallahi, mai mutunci. Irin zaman makotaka din nan, sai matar irin ta samu abokanai kawaye haka anguwa, sai ta rinka zuwa wani gida, suka saba da wata mata, ta je ita kadai ne haka, sai ta rinka zuwa suna hir, mai gidan yana dan tafiya baya zama sosai haka, sai ta saba da wannan matar. To shi kuma mai gidan, mijin wannan matar da wacce take zuwa din, shi kuma ai ya samu dama. Ai idan waccar matar ta zo makociya ne, suna hira da matar, shi ma sai ya zo falo, sai ya rashi ya zauna. Wallahi wallahi wannan maganar na yana nan cikin wayata, ma ni yana nan cikin wayata, kuma matar ta bugo tana cikin damuwa yaya za ta yi a ba shi shawara sai zai zauna suna hira tun tana jin kunya ita kuma ka san rauni irin na mata mai gwani ta ga ya zauna ita kuma ta tashi ma da guri kawai sai mai da abun ai tun da matar sa ce sai ta dauka ai tun da ai akwai matar sa ai ba komai ai ba da ita kadai yake bance ba ashe shi gaba dai kansa yana kan ita wannan bakuwar eh yaya aka yi aka yi wata rana ya dauki lambar wayar matar ya dauki wayar matan sai da ya dauko wayar wannan kawarta ta yin hila irin na maza ya dauki wayar ta ce wata ran kawai tana gida tana kwance wajen karfe 11:30 na dare sai ga waya amma wayar waccan mata tana dagawa sai ta ji muryar namiji ya ce ai ni ne wani ce to wance ce ba ta lafiya ce a lafiya ta karamci sai ce don Allah don Allah don Allah ka taimaka masa duk abin da take so na kuɗi zai bata shi fa yana santa wallahi wannan abun fa a garin nan aka yi yana santa tace to sai yace mata ta bashi account number din ta gobe zai turo mata naira 500,000 kawai ta kashi aurenta ta rabu da wannan mutumin ya mata alƙawari zai gina mata gida zai sai mata mota zai mata kaza zai mata kaza gobe goben nan ta bada account din ba 500,000 ta yi recording din abin Allah ya taimake ta da ta ji ya fara abin sai cat ka san wannan abar malam ba ta da sirri Allah kiyaye mu duk wanda ya saki jiki ya je ya saki jiki ya je ya faɗi wasu abubuwa zai sha mamaki sai ka manta ka ji muryar ka kana ta barna wallahi tace ranar ba ta yi bacci ba mutum ya matsanta mata wai wata ran kawai zai tafi unguwa sai ya ce za su je shopping sai ya ce wa matar tasa ta je ta kira waccar matar su ta hotare ta raka ta shi ya kai su a mota rauni irin da mata ina gaya muku wannan don ku lura da raunin mace na sha faɗa a karatu ina maimaitawa maganar fa ka sake wa mace ka zuba mata ido ka kyale ta wai ka yadda da ita ba ba ta mata so ba ba kuma cewa ne a tuhumce su ba amma ka sa ido kuma kowace ce ba niqabi take sawa ba idan abuhu take yawo wallahi wallahi malam a gaskiya ne ba tuhuma nake ba amma misali tunda yanayi ne ake ciki baka da garanti yanzu wannan mata idan ka ganta wallahi alazimu zaka dauka ka dauka wata mala'ika ce ba zaka taba maganin fuskar ta ba kayanta wallahi kasa yake ja kuma ta yadda din suka tafi je sayayya ranar yayi sayayya da bai taba yin irin ta ba yayi wa matar ita ma wannan din ya mata ai ce mata ai sai a tausaya mata tunda mijinta mai karamin karfi ne bai da hali Allah shi ko mijin miskini bawan Allah yana can bai sani ba matar suna ta harkoki aka yi mata shafin lafiyayye da madara mai sanyi da kayan taɓe-taɓe ka san mata da shagen kwaɗayi wallahi aka cika mata jaka kuma ta karbi ta yi godiya ta ɗuguna na gode an saka da kai sai kuma duk ya daɗa kira a waya yaya saƙo ya zo ce alhamdulillah to yaya ake ciki ya ce shi fa idan ba ta yadda ba zai mutu wallahi nake gaya muku wannan abun kuna ji kamar almara sai na faɗe shi har a hudu ba sai na yi bayani nan gaba saboda a gane ha'incin da ake wa mutane a gidajensu yaudara makoci ne fa makoci ne makoci ne makoci to yanzu wannan kaga shi yasa mutane ba sa yadda su bar matan su ma su yi alaƙoƙi dan wani daga zuwa ƙawance ƙawar matarka ne wane ne yana zuwa shikenan sai je nemi matarka mutane ba su tsoron Allah ita kuma mata kaga rayuwa ne irin ta boko din nan ba kishi sharrin dan boko idan bai da addini barnar sa ta fi kowa wallahi kawai I know and it's no problem da Allah yi sai kaza 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 ba damuwa ashe yana ta'adi to hakan dai akai ta yi muna nan dai sai da aka wurin aka shiga tsakanin su aka raba da sauran su amma dai har yanzu dai kesin ne muna nan ana ta bada shawarwari ya kamata a yi ya kamata a yi saboda in ba kuma ta yi a hankali ba kuma sai abun ya je juye mata ya zama matsala abun tausayi mijin yanzu haka na rufe ido ina kallo shi ina tausaya masa shi yasa kai ta addu'a Allah ya tsare maka mutuncinka a gidanka da iyalinka mata kuwa ai yanda ka san wato me zan ce maka ne ka sa kyamara ka lura da su sosai duk motsinta wayar ta waye da sauransu yanayi ne ya kawo suna nan ana samun matan wasu ba za ta bari ka dauki wayar ta ba sam in ka ga mace tana koye maka waya ku yi hakuri fa ai hakuri in ka ga mace matar ka ce ba ta yadda ka dauki wayar ta ka duba ba to dole akwai wata kiti murmura a cikin wayar nan ka faki idanta tana watsa ruwa ka je ka dauke waya in baka iya karbanta da karfi ka bude ka gani kai cikin dinta ya halatta ba wallahi sai su bane ai ai matar ka ce gidanka ne a tsaya kurin wani ya zo ya maka barna ya maka ta'adi akwai mutanen banza marasa kirki mutum ya tsaya da addininsa a shiga gidansa a keta masa yanzu wannan matarsa ne wani kuma yarsa za a yi haka kana ta wahalar tarbiya ka kai yarka makaranta ka yi waye wani kuma yana binta zai lalata ta a anguwar kana nan fanko suna ganin ka fanko fanko ku rike wannan tsaraba ce Allah kiyaye mu tace haka muka ci gaba da tafiya ko magana bai yi mun ba idan zamu tafi sai yanzu in haura kuma sai ya taho ba zai kalle ni ba sai ya jali zamu raƙu mun sai mu hau hanya in ci gaba da tafiya haka muka yi ta tafiya tace wallahi sai dai har ya kawo ni Madina bai kawo ni Madina bai shigo cikin garin Madina ba da ya ga ana hangowa Quba da ya fara hangowa gine-ginen unguwar Quba kun ga daga Quba sai cikin Madina sai ya ce kin ga can to magana da ya mata kenan kin ga can to Madina kenan Quba ne ki wuce can mijinki Abu Salama yana wurin Allah kiyaye ta tuka raƙuminta ta tafi kurin yayi kwana bai je fa ya gamu da mijin ya ce ga matarka na kawo maka ba dan ma kar ma a ganshi ai masa godiya dan ba godiyar kai ke nema ba don Allah ne bai je garin aka ce cewa gashi abun nan kuma kar ku manta ba musulmi bane sai daga baya zamu zo mu karanta ya musulunta ka duba aiki don Allah kawai ya juya ya tafiya sa matan nan ta je ta karisa ta ce wallahi ni Ummu Salama ban taba sanin a wannan lokacin akwai wani gida da suka gamu da bala'i irin gidanmu ba a harkar hijira din nan kuma ni ban taba ganin mutum mai karanci irin wato Usman ibn Talha ba ibn Hisham haka ya kawo a cikin sirarsa jama'a wannan misali ne guda daya a cikin irin wahalhalu da waɗannan bayin Allah suka sha wajen kokarin wannan wato hijira abinda muke so mu ɗan uwa su gane ku duba yadda aiki irin na imani yake faruwa ga waɗanda ba ma musulmi ba sannan ku duba yadda gabar kafirai suke ga musulmi mace ce ta aure tana kuka ɗanta aka kwace mata shi aka hana mata ɗanta aka hana mata mijinta mijin kuma yayi hakuri ya tafi ku duba tawakkali ga Allah ba gashi Allah ya dawo mai da matarsa ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai baka mafita kuma ya azuta ka ta inda baka tsammani yace haka muka suka yi tai har Allah ya kawo ta suka zauna tare da mijinta ba a dade ba kuma an dauki wani lokaci can Allah madaukin sarki ya kaddara wa mijin mutuwa da ya mutu tace shi yau kam ita ta shiga uku tace ita kam ta rasa miji ba ta tsammanin akwai wani miji da za ta dada samu kuma bayan Abu Salama duniya kuma yanzu ta kare wallahi malam tana cikin tana gama ta kabarta kurin manzon Allah yace a aika wa wannan matar Ummu Salama yace a gaya mata yana son ta zai aure ta tace ni yace kwarai kuwa ta fatu fa shekara wajen 60 a lokacin ka san me yasa annabi ya wannan saboda irin jihadin da ta yi wajen yin hijiran nan da kuma tsayawan da suke da yadda mijinta ya tsaya ya wafa'i ya ba manzon Allah rayuwarsa so tunda ya mutu bari annabi ya mutunta shi ya mutunta ta dan kakan yi aure
misali musamman wani ya mutu mutum mai mutunci ne ka auri matarsa ka taimake shi sannan ita kanta matan ka tsare mata mutunci ka ta fada hannun wani mutumin banza a canja mata masar a canja mata hanya wallahi annabi ya aure ta kuma aka ci gaba da rayuwar har akai tarwaito hadisai irin abubuwa masha Allah tabarakallahu wala kuma muna fatan Allah ya sa mana albarka ubangiji muke roko abinda muka faɗa ne Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana wannan zamanin biyu kenan hijira har yanzu muna hanya ba mu karasa ba yawa dan sai mun kai yanda aka gina masallaci aka fara da'awa da kuma fita jihadi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.